Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na farko na amsoshin masu sauraron mu bulla adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi dadewa kan karagar mulki wato sarki na 18 Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi 19 ga watan nan na Satumba. Sai kuma kashi na biyu na amsoshi kan tarihin kasar Burkina Faso. To bari mu fara da tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi. Idan dimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu ke ci gaba da turo mana sakonnin neman jin tarihin sarkin na saurare, an dace wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi nasarar gabatar da tambayoyinku ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna wanda ya fara da cewa.
To sunana Dr. Salisu Bala, mataimakin darakta Arewa House wato gidan Sardauna cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi da ke karkashin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma malamin kuraye da tarihi a sangayar wato karantarwa da koyar da tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda an haife shi shekara ta 1936 wanda da ne a wurin wato Malam Idris Bauta wanda shi kuma da ne a wurin wato Sarki Sambo, Sarki Malam Sambo, wanda Sarki Malam Sambo din nan yayi sarauta daga shekara ta 1879 ya kare a shekara ta 1888, kaga ya shekara tara cir yana sarauta kakan shi wannan sarkin kenan, kakan marigayi wannan sarkin da ya rasu. Wannan shi ne sila wato babban wato foundation din da ya sa shi kan shi ya zama sarki, saboda kakan shi ya yi, tunda dai baban shi bai ba amma kakan shi ya yi, ɗaya kenan. Na biyu mutum ne wanda za mu iya cewa idan ka duba ɓangaren ilimi ya yi zarra matuƙa kwarai da gaske, tunda ya farko ya je elementary school a nan kofar Gayan daga shekara ta 1947 zuwa shekara ta 1950, kaga ya yi shekara uku kenan. Sannan daga nan ya wuce middle school, bayan wannan daga ya shekara biyar shekara ta 1950 zuwa shekara ta 1955, bayan nan ne ya je makarantar horar da malamai da ke Kaduna wato Kaduna Training College daga shekara ta 1956 zuwa shekara ta 1957, bayan nan ne sai zama malami. To kaga sirrin abin da ya sa Alhaji Shehu Idris mai martaba sarkin zazzau ya rungumi harkar ilimi kuma ya bautata mai ilimi. Babban dalili shine shi ma malami ne na makaranta a lokacin ya yi karantarwa karkashin wato bangaren ilimi a lokacin da ake NE, Native Authority System kenan. Ya yi wannan inda ya karantar a gari ruwa kamar haka, ya yi karantarwa a Hunkwi, ya karantarwa a Birnin Zaria, ya karantar a Faki, ya karantar a Zangon Aya. To tun daga nan ne ya samu sha'awa da ragaba na son kasancewar malami da kuma son taimaka ma harkar ilimi da waɗanda ma suke kokarin raha ilimin. Sannan ya tafi course a wannan Kwango Institute da ake magana, Institute of Education, Institute of Administration kenan, a shekara ta 1961. A nan bayan ya gama wannan course sai aka sa shi ya zamanto wato babban sakataren sarki, private secretary na sarki Muhammadu Aminu a wannan lokaci. Bayan nan ne ya yi sabin a wannan office, daga bayan shekara biyu ya koma education department, ma'ana wurin bangaren koyarwa.
Tunda dama tsohon malami ne.
Tsohon malami ne a shekara ta 1963. Bayan nan ya tafi wani course a Australia a shekara ta 1967. Bayan ya dawo ne sai aka nada shi hakimin birnin Zaria da kewaye, sannan kuma aka nada shi dan madamin zazzau a shekara ta 1973. Wannan bawan Allah ya zama sarki a 8 ga watan Fabrairu na shekara ta 1975, inda shekara 45 yana kan karagar mulki. Shi ne ya rasu a wannan rana 20 ga watan nan da muke ciki na shekara 2020. To idan ka duba za ka ga wannan bawan Allah ya yi rayuwar da ta zama tusan barka. Shi ne sarki na 18, kuma shi ne sarki wanda ba a taɓa samun sarki wanda ya daɗe akan karagar mulki irin shi ba.
a karkashin sarakunan da za a ce bayan jihadin dan podio
bayan jihadin shi dan podio
ba wanda ya shekara 42
ba wanda ya shekara 42 haka idan ka duba a Kano ba wanda ya shekarun Ado Bayero shekara 50 yana kan mulki kuma sai zamanto abokanai ne gashi sun tsawon rai sun kuma dade akan mulki kuma sun san menene zai jawo mu al'umma su ci gaba
me za a tuna ne na mai martaba mai rigayi sarkin
gaskiya abubuwan da za a tuna suna da yawa ka duba rawar da ya taka musamman wurin taimakawa wurin magance rikicin da ya kamari a jihar Kaduna tun daga shekara 1987 aka dasa rikici a kafancan ya jawo mutuwar mutane aka sake yin wani rikici shekara 1992 har su biyu February da March da May aka kashe mutane haka aka zo shekara 1999 a kafancan rikicin fada sarkin kafancan aka zo kasuwar magani aka zo rikici na shekara 2000 akan maganar shari'a wannan bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama ba karamar muhimmiyar rawa ya taka wurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya ba dan rikicin da yake faruwa wannan bawan Allah ya hana rikicin ya da ko ina dai kenan sannan ya jawo hankalin sarakuna kananan sarakuna da ke karkashin mulkin kasar Zazzau a kudancin Kaduna idan yayin magana ba sa sabawa har an kai lokacin da za a waye gari aka waye gari ya ko waɗannan da ya gwamnatin jihar Kaduna yana kiran sarki mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a mulkin shi na matsayin shi na gwamnatin jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin sarki yake durƙusawa baya zama a kan kujera amma yana matsayin gwamna yana da damar da zai cire sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ta gani saboda me saboda gudunmawar da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci
sai kuma kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara irin su Bala Muhammad Dambar da Garba na Hali Kamba da dai sauransu na saurare har yanzu ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansar ku
da yawa daga cikin su suna noma da yawa daga cikin su suna kiwo da yawa daga cikin su kuma mafarauta ne sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar Mosi waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin kasar Ghana amma daga baya suka kaura suka zauna a cikin kasar wato Burkina Faso sai suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko a ya zuwa wannan yanki sannan akwai mutanen da Gomba waɗanda su ma sun zauna a cikin wannan kasa sannan akwai sauran kabilu kanana dai haka sannan wannan kasa Faransa ta yi mata mulkin mallaka musamman a lokacin da wasu dakarun sojoji da ke karkashin wani kimbali suka zo suka zauna a kasar wato Burkina Faso wanda da ana kiranta da Offa Volta wannan lokaci ya shafi shekara ta 1896 a wannan lokaci ba abin da ba jama'ar kasar ba su yi ba su yi turjiya su hana kasar Faransa yi musu mulkin mallaka amma abin ya ci tara saboda haka har sai da wayannan sojoji karkashin jagorancin wani dakarar soja da ake kiransa Kimbali suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na Mosi da kuma wasu daga cikin mutanen kasar har sai da suka kama babban birnin garin wato Wagadugu sannan a shekara ta 1919 aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na kasar daga baya dai sun koma karkashin mulkin kasar Faransa sannan a shekara ta 1932 aka tabbatar da tsarin mulki irin na Faransanci a wannan yanki tafiya ta tafiya Faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashensu suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar Burkina Faso jama'ar kasar su siya to daga baya kasar ta samu mulkin kai a 5 ga watan Agusta na shekara ta 1960 sannan akwai shugaban kasar su na farko shine ake kira Maurice Yamiago shine shugaban kasa na farko karkashin wata jam'iyya da ake kira Voltaic Democratic Union wato kungiya ce ta tabbatar da mulkin demokradiya na mutanen kasan Kofa Volta a wannan lokaci tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna Kofa Volta ba ana kiranta da suna Burkina Faso to bayan nan bayan sa samu mulki da ya shekara 5 sai shi wannan bawan Allah da ake kira Yamiago wanda shine shugaban kasan Kofa Volta na farko ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya ya kuma gyara constitution ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin na har abada so bayan nan aka ci gaba haka matsi ya matsi sai aka samu tarzuma tarzuma ta taso ne daga kungiyoyin dalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati suka zo kan titi suna tarzuma saboda halin matsi da suka shiga a ciki saboda turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar saboda haka aka samu wato abinda ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar musamman ma karkashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago shugaba ya tarzoma ta tarzoma wanda wannan tarzoma ita ce ta jawo mulkin ya ruguje aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa a shekara ta 1966 saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu so daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokradiya
to sai kasance da goma ko gobe dan jin kashi na biyu na ansoshin tabayoyi kan tarihin mai martaba sarkin zazzau mai rasuwa Alhaji Shehu Idris da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshi kan tarihin kasar Burkina Faso yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da wanda ya hada mana sautin Haile Haile da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamati Garba ke muku fatan alheri.